Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 4 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Rasha sun yi fatali da yunkurin da Ukraine ta yi a daren Juma'a na sake kwace tashar nukiliyar Zaporozhye, kamar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin ruwa da suka kunshi sojojin Ukraine sama da 250 ne suka yi kokarin sauka a gabar tafkin da ke kusa da tashar a daren Juma'a. Ma'aikatar ta ce an dakatar da yunkurin ne bayan wasu harhari daga jiragen sama masu sauka ungulu na yaki na sojojin Rasha, waɗanda suka lalata jiragen ruwa na Ukraine guda 20. Ma'aikatar tsaron ta ce duk da kasancewar wakilan hukumar kula da nukiliya ta duniya IAEA a tashar nukiliyar Zaporozhye, gwamnatin Kiev ta sake yin yunkurin kwace tashar. A watan Maris ne Rasha ta kama tashar, amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da ita. Hukumar IAEA ta aika da masu sa ido kan tashar nukiliya a wannan makon saboda fargabar karuwar tashin hankali na iya haifar da bala'in nukiliya irin na baya. Sakataren Jiragen Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya sanar da naɗin tsohon ministan Senegal kuma jami'in diplomasiyyar Majalisar Dinkin Duniya Abdullahi Bathily a matsayin sabon wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Libya, bayan da kwamitin sulhu ya amince da shi. Inda ya kawo ƙarshen binciken da aka yi na tsawon watanni 9 a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tarzoma a ƙasar mai arzikin man fetur da ke arewacin Afirka. Amma gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya, wacce ke adawa da Bathily, ta bayar da rahoton cewa ta aiki da wasiƙar nuna rashin amincewa ga Guterres game da matakin nasa. 'Yan adawa na ta sanya ayar tambaya kan yadda sabon wakilin zai iya yin tasiri a ƙoƙarin warware rikicin siyasa da tattalin arziki a ƙasar. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na ƙarshe, John Kubis, ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamba shekarar 2021 bayan watanni 10 yana aiki. Jami'ai da mazauna ƙasar Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun harbe matafiya aƙalla 21 har lahira a daren Juma'a tsakiyar lardin Hiran. Da yake magana da muryar Amurka, hakimin Mahas Mumin Muhammad Halin ya ce an kashe mutanen ne a wajen birnin Baladwin, wani gari mai tazarar kilomita 300 daga arewacin Mogadishu. Maharan sun yi wa matafiyan kwantan bauna ne a cikin motoci 9, inda suka bude musu wuta ba tare da ƙaƙautawa ba, tare da kashe fararen hula 18. Mumin ya shaida muryar Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa sauran fararen hula 3 ne suka mutu, yayin da wasu bamamai da 'yan ta'addan suka dasa suka auna motarsa a yankin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hambararren shugaban ƙasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa na iya fuskantar shari'a kan ɓacewar wasu 'yan fafutukar siyasa da suka ɓace, ganin yanzu an cire masa rigar kariya da tsarin mulki ya bashi bayan komawarsa gida. Rajapaksa ya tafi Colombo daga Thailand bayan da ya tsere wa zanga-zanga kan matsalolin tattalin arziki makonni 7 da suka gabata. Yanzu dai babu wata shari'a kotu da ke gabansa saboda kariyar da ya samu a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sai dai a mako mai zuwa za a aika wa Rajapaksa sammaci domin ya bayyana gaban kotun koli, inda ake kalubalantar kariyar tasa daga ɓacewar wasu matasa biyu masu fafutukar siyasa. Hakan dai a cewa wani lauyan iyalan waɗanda lamarin ya shafa, wanda ya ce Rajapaksa ya tsere daga ƙasar ne a lokacin da ake shirin kai masa sammaci a watan Yuli. Ɓacewar na da nasaba da dogon yaƙin basasar.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau zauren yayi tattaki zuwa kasar Kamaru, inda mahalarta zauren za su tattauna akan maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin, Muhammad Awwal Garba. Bismillah Muhammad.
Da fatan cewa kowa da kowa yana cikin koshin lafiya. Yau dai wannan shiri zai karkace ne kasar Jamhuriyar Kamaru, inda za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa, sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma. Wannan yasa na gayyaci Alhaji Ali Danash, wanda yake shi mai fara ajini a jam'iyyar SDF ta ni John Burundi. Salamu alaikum Ali.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne Ali Danash, secretary ne a SDF, regional na SDF. Da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske.
To madallah. Sannan kuma na tare da Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki.
Assalamu alaikum Alhaji Awwal Garba, da fatan kana lafiya. Ni ne Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum.
Na'am. Sai kuma Ismaila Muhammad, matashi dan siyasa a kasar Kamaru.
Eto, wa alaikum salam Malam Awwal Garba, barka madalla da ka hada mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa, musamman fagen siyasa da sauransu. Da kasance shugaban wato matasa na reshin angon Hausawa, musamman wato jam'iyyar LDP sai kai afwan.
To madalla. Sai kuma Baba Yalo, shugaban matasa ne a kasar Kamaru.
To mun gode da zuwa. Sunana Baba Yalo Idrisu Adamu, wanda kuka fi sana da haka. To mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka.
Na'am. Sannan kuma akwai Maimunatu Salu, ita kuma ƴar jarida ce a kasar Kamaru. Salamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Awwalin barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka, inda za mu yi kokari wato mu kwato haƙƙin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato haƙƙinsu.
To madalla. Sai kuma Fatima Hassan, ita ma ƴar jarida ce a kasar Kamaru.
Ma wa alaikum assalam Mala Awwal, madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zaure. Muna farin cikin hakan. Kuma dai kamar yadda ka faɗa, sunana Fatima Hassan, ƴar jarida musamman ma dai a nan kasar Kamaru.
To madalla. Sannan kuma akwai Fatima Hassan, matashiya, sannan wanda take da marayu guda hudu, sannan da ɗa guda ɗaya, wanda ta ɓangare biyun gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah. Saboda korinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli, za ta ce wani abu akan wannan shiri. Salamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi.
Sannan kuma kina koyi aikin jarida ko? To bismillah.
Sunana Fatima Hassan. Zanen kasar Kamaru a Douala.
To madalla Fatima Hassan. Sannan muna tare da matashi magidanci, shi kuma Abubakar Hassan. Assalamu alaikum Mala Abubakar Hassan.
Sunana Abubakar Hassan, matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka. Da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. To zan fara ta kanka, matashi kuma magidanci. A matsayinka na matashi magidanci, wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan, sannan kuma ta bangaren rike gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya Malam Awwal, kamar yadda kai min wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci. Sai da mas'ala yanzu da yake faruwa, matasa su ne jigon al'umma. Da zarar matasa sun lalace, to al'umma ta lalace. to gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su a fi ba su a bangare daban-daban abin da ya shafi bangaren ilimi bangaren kasuwanci bangaren tarbiyya yau da kullum to matasa ya dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren to gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta a wayannan zamaninnika ba zai wuce mas'aloli irin na siyasa ba mas'aloli na 'yan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na Afrika da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin zaka ga an bar matasan an watsar da su an wofantar da su ba a saurara su ba a abin nan din su an wulakantar da su da sauran su kuma duk wata mas'ala in ta taso zaka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau a ƙara tunkarar su a ƙara kokarin su ba da gudunmawa da sauran su amma ana cin zabe sai a yar da su to gaskiya wannan shine abin da yafi damuna game da 'yan siyasan mu yana da kyau 'yan siyasan mu su gane cewa matasa fa ba abin yarwa bane matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara ya dace a ce gwamnatocinmu na siyasa su kula da matasa kuma su ba matasa kulawa ta musamman amma a bangare na ni gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure wanda nayi aure ina da 'ya'ya uku kuma cikin yardar Allah ina kula da su ina kokarin ba su tarbiyya ina kokarin kula da rayuwar su da ta mahaifiyar su saboda ni ma na san na taso a maraya na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu to amma cikin yardar Allah da yanda na samu kula ta 'yan uwa na samu kula ta karatu da nayi Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure har Allah ya bani ai ni ma kuma zan kula da su kuma zan yi kokari in ba su tarbiyyar da in Allah so ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu to haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar kuma ya ba wa 'ya'yansa da matar da zai aura tarbiyya da kuma 'ya'yansa to gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yanda nake kenan
to madalla yanzu kuma zamu karkata ta bangaren Fatima Hassan matashiya mai aure sanata da ita sata da marayu guda hudu kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale cikin tafiya na zamantakewa na aurenta assalamu alaikum me zaki bala akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su kin san ba ke kadai bace akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli ana bar musu yaya iyaye sun mutu su suke haula gangara su yi sinima mai za su ciyar da su makarantar su sannan suturar su lafiyar su komai akan uwa take yake to ke me zaki fada akan waɗannan abubuwan da su da ya zaka ke kina ciki wanda ya kamata a ce kin fada wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta kuma ya za a yi magance
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da zan iya fada wato abin yana da matukar ban tausayi domin idan aka ce maraya akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a kasan kamar suke ba a wani kasa daga wani kasa suke zuwa ala misali ni ina da yayata wannan mijin da ta aura zuwa yayi kaman yazo fatauci to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa bayan shi ma yayi aure ya samu yaya hudu Allah shi ma ya mishi rasuwa to wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin bata san dangin uban iban wayannan yayan ba ita tana zaune ne ga tanan ga yara an ba su kara zube ita za ta samu musu abin da za su ci za su je makaranta za su je boko to a ce idan bata tashi ba ba wanda za su tallafa mata ya wayannan tarbiyyar yaran za su kasance
dole a samu matsala
a samu matsala idan ba mai tawakkali ba sai ta shiga wani hali wayannan yaran ma sai shi su shiga wani hali ya kamata a ce ana kulawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yafi kulawa kaman marayu domin shi ma yana daukan wayannan marayun din ya kamata
to yanzu a ba ku samun tallafi ta bangaren wadansu kungiyoyi hakan nan wadanda suke zuwa domin su tallafa wa marayu a handa ake ciki
akwai kungiyan da ake samu amma duk yanda za a yi a taimaka maka ba kaman yanda kake so ba akwai kungiyoyi domin akwai kungiyan da ni na sani da ni ma nake tafiya daukan kudin marayu to amma kungiyoyin din ba su da yawa ba su da yawa domin masu marayun din suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa ya kamata a ce sauran din ma domin idan kuka ga ma taimakon da ake yi sai kaman a watan azumi an fi taimako watan azumi za dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu. Amma ya kamata a ce ana tafiya gida-gida sabila da tarbiyyar yara, domin ana wul lissafin ana wul tunanin din, ba kaman a ce ana kulawa da su ta fannin boko da makaranta.
Yanzu a matsayinki an ji ka samu marayu guda hudu da kuma da guda ɗaya wanda yake shi ma mahaifinsa daban, shekarunki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki?
Ni a yanzu shekara na 33. To ni ina ganin a bisabilillahi daidai gurgurdai ana taimaka mini, wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari a kansu.
To amma akwai wani matsala da yake faruwa, in kika kula bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda kuma, sannan mijinki kuma na biyu da kika kura shi ma yanzu kun zo kula, ba shiga cewar kaman rayuwar ta ta shiga wani hali ba?
Yana saka ka shiga wani hali, har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure a kanka, domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi, maza ku yi hakuri sai a ce wadon kina da yara ba za a aure ki ba, domin kada ki dauko wannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan, sai su ce su ba za su iya daukan nauyin su ba. To ana wani lissafin din ba shi bane,
ba shi wanda baka san wanda
zai taimaka mana, yana mai yuwa wa'annan yaran naka ba su bane za su taimaka maka, don yau da gobe kayan Allah.
Kuma in kai haka ma ka dan
taimaka domin marayu abin taimaka, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu,
yace da wanda ya taimaka maraya da shi dan zauna haka a jina aljanna ko?
To ya kamata a ce kalman da ake fada a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba, kuna wato ana cire mana kwadayin aure a cikin zukatan.
To ba kika kaman cewa yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba, wani kila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan ƴaƴan kuma da suke nan wanda uban su nan ba ku nuna musu wannan soyayya, ba ga akwai dan wannan kalubalen ba?
Akan samu wayannan matsalolin, amma wato abin an fi samun shi a wajen wayannan su yaran da aka zo aka samu, sai su nuna cewa gidansu ne, gidan mahaifinsu ne, sai su nuna bambanci. To ke kuma uwa tausayi ne da ita, idan ta lura cewa wayannan ba su da mai tallafa musu, marayu ne, ai ba za ta yadda ba, to anan ake samun matsala.
To malala, kafin dawo gare ki zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abubuwan da yake faruwa a kasar Kamaru, musamman Fatima Hassan, ke ma dai kina layin matasa, sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da ƴaƴanki, kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin waɗansu shirye-shirye, wani irin kalubale ke ganin cewa su mata ake bar musu, musamman a yayin da suka rasa mazajinsu kuma suka aka rike su a gida, ba sa sana'a, ba sa komai, me kike, wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma gudanar da wasu ayyukanki?
To madalla malam Awal, da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama, ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu, domin idan ka duba zaka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye, ɗan mata kuma sun koma karuwanci, idan zan iya faɗan haka. Me yake kawo haka, shi zamu duba. Idan ka duba ka ga tarbiya baya taɓa yiwuwa sai idan akwai namiji, ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa. To daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu, ku kuma ƴan uwan uba kun yi watsi da wayannan ƴaƴan, to tarbiya babu yanda za a ce uwa ita kadai ta tafiya da tarbiya, ba zai yiwu ba. A wani bangaren kuma idan ka duba, musamman ma yadda muke tuntubar mata, ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai, musamman masu fuskanta irin wannan matsalan din, zaka ga mace ce miji ya mutu ya barta, ba ta da kwakwaran sana'a, ko a wani lokacin ma miji lokacin da yake raye ya hana ta, saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su
saboda kishi, ko
kishi da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba, wani ra'ayi ne dai na kansa da ya sani. Ka hana ta ba ta sana'a, daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa, ƴan uwanka ba su kulawa da ita, bata samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye, yanzu ya za ta yi ta kula da wayannan yaran? Kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu. Saboda yanzu idan ka duba, na san duk wanda yake bibiyar labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar.
To a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye?
Kowa yana da laifi. kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren, gwamnati na da nata laifin, sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci.
To ya kamata kike ruwaito mana su.
To yawa, kaga a bangaren iyaye, ke a matsayinki na mahaifiya, ke kike da alhakin tun da wannan ƴaƴan, musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifinsu ya rasu. Ke uwa ke kike zaune da ƴaƴanki, ya kamata a ce tun farko ma a matsayinki na mahaifiya, idan yara na tasowa, kina hira da su, kina jin hankalinsu, ta nan ne duk yanayin da ɗa yake ciki zai dinka sanar da ke. Kaga sakaci, muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata, kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo, in ya dawo kuma ba za ki nemi ki san daga ina yake ba.
Anan zamu dasa aya a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru, Muhammad Awal Garba, wanda ya jagoranci shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam, ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Surajo.
To malam Muhammadu Surajo, kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To na ga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati, a nan ne nake saida kati.
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta sai da kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane, ina farawa ne daga 10 zuwa 15 haka, nan ba wani kwangaren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000, 7,000 har 8,000.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba, ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba, ko ba gaskiya ba, saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kaman menene bambancin, abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci bane, ka gane. Yanzu zaka iya ka sai kaci a can, zaka iya ka sai kaci naira 5,000 haka, amma zaka iya sai ka kusan kai sati 2 baka sayar da shi ba, amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shine bambanci, dalili da yake nan da yasa ka zo nan. In na fahimce ka kenan, dai yanzu abinda kake samu a nan ba za ka, in a can gida zaka yi ba za ka samu haka ba.
Ya ba zan samu haka ba.
To binnin Abuja ka duba, binni ne mai tsadar rayuwa. In ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya, kaman a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu anan.
Menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Era 11 FCDA.
Era 11 FCDA. To kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa?
A'a, ba na haya, ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na.
Kin na fahimce kake nan dai baka biyan kudin haya?
A'a, ba na biyan
kudin. A shagon wani dan uwa kake zama? Kaman malam, kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida?
Gaskiya wani lokaci zan iya yi sati 4, sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7, mun ban taba wata 2 a nan garin ba.
Baka taba wata 2 ba? To malam yana da iyali haka?
Yana da iyali.
Kaman matan ka nawa?
Mata na 2.
ƴaƴa fa?
ƴaƴa na 5.
Kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su?
Insha Allah, da wannan sana'ar nake daukan nauyin su.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin, Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.